This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 22 da kuma mita 25. Kuna iya jin wannan shiri kai tsaye a Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da Dalol da Niya ko kuma Nomad FM. Baya ga haka kuma ana iya sauraro a duk lokacin da ake so a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar intanet. Assalamu alaikum a sauraron sashen hausa na muryar Amurka. Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Baya ga sauran abokan aiki ina kuma tare da
Mahmud Lalo ga kanin labaran duniya. Faransa ta ce ba za ta amince da duk wani abu da zai yi barazana ga tsaron ƙasarta ba, bayan da shafin WikiLeaks ya bayyana cewa Amurka ta tatsi bayanan shugabannin ƙasashen Faransa ta wayar talho. Iran ta ce ba za ta amince a jingine mata ayyukan samar da makamashin nukiliyanta ba a wani zango mai tsawo yayin da ake shirin samun yarjejeniya. Hukumomin ƙasar Hungary sun ce za su jingine ayyukan rijistar masu neman mafaka saboda ƙaruwar kurarar bakin haure.
To, kanin labarin kenan. Bayan kun gama shan labarin duniya kamar kowace ranar Laraba, Bello Habib Galadanci zai gabatar da himma. Amma kafin ku ji shirin na himma, za mu leƙa Majalisar Dokokin Afirka ta Kudu. Mu ji yadda wakilai suka tada jijiyoyin wuya suka gaya wa junansu baƙar magana a saboda shawarar da gwamnatin ƙasar ta yanke na ƙin kama shugaban Sudan a lokacin da ya halarci taron ƙolin ƙungiyar ƙasashen Afirka. Muna kuma da nasihar wannan wata na azumi mai alfarma ga musulmi.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Ofishin shugaban Faransa François Hollande ya ce ba zai amince da zargin da ke nuna cewa Amurka ta tatsi bayanan sirrinsa da na shugabanni biyu magabatansa ba. Yana mai jaddada cewa Faransa ba za ta yarda da duk wani abu da zai yi barazana ga tsaron ƙasarta ba. A yau Laraba, ofishin Mr. Hollande ya fitar da wata rubutacciyar sanarwa bayan da shugaban ya gana da wasu manyan hafsoshin ƙasar kan rahoton da WikiLeaks mai kwarmata bayanan sirri ya fitar na wasu takardun da suka nuna cewa hukumar tsaron Amurka ta NSA ta tatsi bayanan shugabannin Faransa biyu da suka gabata da na Hollande. Jami'an gwamnatin Faransa sun tabbatar da cewa an gayyaci jakadan Faransa da ke Amurka zuwa ofishin ministan ma'aikatar tsaron wato harkokin wajen Faransa Laurent Fabius domin tattaunawa kan wannan batu. Bayanan na WikiLeaks an wallafa su ne a wata jaridar Faransa da ake bugawa kullum mai suna Libération da kuma shafin intanet din nan da ke binciken kwakwaf da ake kira MediaPart. Ya zuwa yanzu babu tabbacin sahihancin waɗannan rahotanni. Fadar shugaban ƙasar Amurka ta White House dai ba ta yi cikakken bayani game da wannan zargi ba, sai dai ta jaddada cewa ba ta tatsi bayanan shugabannin na Faransa ba kuma ba ta da niyyar aikata hakan.
Shugaban addinin Iran Ayatollah Ali Khamenei ya fito ɓalo-ɓalo a wani jawabi da ya gabatar a daren Talata cewa ƙasarsa ba za ta amince da wata yarjejeniyar da ta tanadi ƙasar ta ƙayyade ko kuma dakatar da shirin nukiliyar ta na lokaci mai tsawo ba. Shugaban addinin ya wannan furucin ne a yayin da mashawarta daga ƙasarsa da kuma gigan ƙasashen duniya suka yi kusancin mai yarjejeniya a kan shirin nukiliyar Iran. Bangarorin suna aiki ne akan dalla-dallan shirin rage ko kuma dakatar da shirin nukiliyar Iran na tsawon shekaru goma, ita kuma a saka mata ta hanyar sassauta takunkumin da ke raunana tattalin arzikin ƙasar. A watan Afrilu, bangarorin suka tsaye da ranar 30 ga wannan wata na Yuni a zaman wa'adin da suka gittawa kansu na cimma jadawalin yarjejeniyar. Ayatollah Ali Khamenei ya ce ƙasarsa ba za ta yarda ta dakatar da shirin nukiliyar ta na tsawon shekaru goma ko kuma shekaru goma sha biyu ba. Haka kuma ya jaddada cewa Iran ba za ta bari inspektocin bincike zuwa ko kuma kai ziyara masana'antun sojarta a zaman wani bangare na tabbatar cewa Iran din tana mutunta ƙa'idodin yarjejeniyar ba. Bugu da ƙari kuma ya ce ƙasarsa tana son a ɗage takunkumin da aka aza mata da zarar an ƙulla yarjejeniya.
To, ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Amurka ta ɗora alhakin satar bayanan da aka yi akan wasu ma'aikatanta akan gwamnatin China wanda ya shafi miliyoyin ma'aikata. wannan zargi na zuwa ne yayin da hukumomin kasar ta Amurka ke gudanar da bincike kan satar bayanan da ya shafi hukumomin tarayyar kasar. Sakataren Baitul Malin Amurka Jack Liu ya bayyana hakan ne a jiya Talata yayin da kasashen biyu ke gudanar da wani muhimmin taro a tsakaninsu kan batutuwan da suka shafi tsaro da tattalin arziki. Mr. Liu ya nanata damuwarsa kan abin da ya ce gwamnatin China ce ta ɗauki nauyin gudanar da satar bayanan. A jawabin nasa, Mr. Liu bai fito ƙarara ya bayyana irin girman satar bayanan ba, wanda aka gano a farkon wannan wata, inda aka saci muhimman bayanan ma'aikatan Amurka da ke aiki yanzu da kuma waɗanda suka bar aikin. Gwamnatin shugaba Barack Obama dai bata fito fili ta ɗora alhakin satan akan China ba, sai dai jami'an ƙasar da dama sun ba da tabbacin cewa China ce ke da alhaki. Gabanin fara zaman tsakanin Amurka da China a nan Washington, wani babban jami'in Amurka ya bayyana cewa za su fito ƙarara su tunkari China game da wannan batu na satar bayanai.
Yau Laraben nan aka shirya sakataren tsaron Amurka Ash Carter zai gana da takwarorin aikinsa na ƙungiyar ƙawancen tsaro ta NATO a birnin Brussels, ƙasar Belgium, domin tattauna shirye-shiryen yadda za su tunkari take-taken ƙasar Rasha a Ukraine. Mr. Carter yana ziyarar mako guda a ƙasashen Turai da za ta mai da hankali a kan haɗin kan Amurka da Turai a kan Rasha, wadda ake zargi da laifin bai wa 'yan awari a gabashin ƙasar Ukraine taimako kai tsaye. Rasha ta musanta cewa tana bai wa 'yan tawayen taimakon makamai da soja. A furucin da ya je Talata a babban birnin ƙasar Estonia, Mr. Carter ya ce a yayin da ƙasashen yammacin duniya ba suna so ne Rasha ta zama abokiyar gabarsu ba, to amma za su kare kansu idan buƙatar hakan ta taso. Mr. Carter ya ba da sanarwa cewa Amurka za ta kirka tankokin mai tan da 50 da manyan makamai a ƙasashen Turai guda 6, ciki har da ƙasashen yankin Baltic, domin tabbatar da haɗin kan ƙasashen ƙungiyar ƙawancen tsaro ta NATO a kan barazana daga ƙasar Rasha da kuma ƙungiyoyin 'yan ta'adda.
To da ƙarshe, ƙasar Hungary ta ce za ta jingine aikin yin rajista ga masu neman mafaka a ƙasar saboda ƙaruwar adadin baƙin haure da ya fara haifar da matsi ga ababen more rayuwa. Wani kakakin gwamnatin Hungary ya ce ƙasar ta sanar da abokan hulɗanta na ƙungiyar tarayyar Turai ta EU kan wannan mataki na jingine aikin yin rajista na ɗan wani lokaci. Akwai wani shiri tsakanin mambobin ƙasashen ƙungiyar ta EU da ya baiwa masu neman mafaka damar yin zirga-zirga tsakanin mambobin ƙasashen. Sai dai shirin ya tanadi cewa masu neman mafaka za su nemi takardun izinin zama ne kawai a ƙasashen da suka fara shiga. Bayanai na nuni da cewa Hungary ta shiga matsalar samun masu zuwa ƙasar domin neman mafaka tun daga shekarar da ta gabata, baya ga ƙasashen Italiya da Girka da ke fama da irin wannan matsala. Waɗannan ƙasashe sun kasance hanyoyin shiga nahiyar ta Turai ga masu gujewa tashin hankula a nahiyar Afirka da Gabas ta Tsakiya. A watan da ya gabata ne kuma mun ƙasar suka ayyana cewa za su gina wata katanga mai nisan kilomita 175 a kan iyakokin Hungary da Serbia domin daƙile kurarar baƙin haure. Sama da mutane 60,000 kuma mun ƙasar suka ce sun cafke a wannan shekara kaɗai yayin da suke ƙoƙarin shiga ƙasar ta Hungary.
Labaran duniya kenan kuka gama ji daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda kila ba za ku rasa ji ba, a lokacin da shugaban ƙasar Sudan Umar al-Bashir yake Afirka ta Kudu domin halartar taron kolin ƙungiyar ƙasashen Afirka, kotun ICC ta ƙasa da ƙasa ta buƙaci Afirka ta Kudu da ta kama shugaban na Sudan bisa umarnin kama shi da kotun ta gabatar domin ya fuskanci caje-cajen aikata laifuffukan yaƙi. To amma sai gwamnatin Afirka ta Kudu ta ƙi ta kama shugaban na Sudan. Wannan mataki ko shawara ta bar baya da ƙura, domin kuwa jiya Talata a Majalisar Wakilan Afirka ta Kudu, wakilai sun tada jijiyoyin wuya sosai suka yi ta wa junansu bakar magana a lokacin da suka yi muhawara a kan shawarar da gwamnatin ƙasar ta yanke na ƙin kama shugaba al-Bashir na Sudan. Wannan muhawara da suka yi baya ga tona yadda saɓanin ra'ayi ta yi ƙamari a tsakanin wakilai, ta kuma tona yadda ake da saɓanin siyasa sosai a harkokin siyasar Afirka ta Kudu. Wakiliyar muryar Amurka Anita Powell ta aiko mana da rahoto daga birnin Johannesburg cewa bayan da aka yi fiye da awa guda da mintoci 30 ana muhawara, wakilan majalisar sun yi ta yi wa shugaba Jacob Zuma da kuma junansu bakar magana.
The leadership President Zuma and his cabinet and those who colluded with this thing do not deserve to lead us. They have failed to uphold.
Wannan wani shugaban masu hamayya ne mai suna Masuya Lakweta wanda yake cewa shugaba Zuma da majalisar ministoci sune suka bata wannan al'amarin a saboda haka ba su cancanci mana jagoranci ba. Yace sun kasa kare ko kuma mutunta tsarin mulkin kasar ba su dauki rantsuwar da suka yi a bakin komai ba. Yace sun yi musu ƙarya a lokacin da suka yi rantsuwar cewa za su mutunta ƙa'idodin tsarin mulki da bin doka da oda. Yace sun yaudari mutane da kasar a saboda haka yanzu suna jin kunya. Shi kuma Pieter Mulder wani shugaban masu hamayya yace shi kam yana tsammanin wannan ita ce abin fallasa mafi muni da kasar ta gani a yan kwanakin nan.
Sir, forget about FIFA. The Al-Bashir crisis makes the FIFA version look like a Sunday school picnic.
Yace ya mai girma kaman ce da batun fallasar hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA. Rikicin wato shugaba Al-Bashir ya sa abun fallasar hukumar FIFA zama kaman wasan yara. Gwamnatin Afrika ta Kudu ta dage akan cewa shugaba Al-Bashir yana da kariyar diplomasiya a zaman sa na shugaban kasar da ya halarci taron koli. A muhawarar da aka yi a majalisar dokokin ta Afrika ta Kudu a jiya Talata, jam'iyyar African National Congress wadda take jan ragaman mulkin Afrika ta Kudu ta kada shawarar da ta yanke, tana mai fadin cewa kotun ICC ba ta yin adalci akan shugabannin Afrika. Haka kuma jam'iyyar ta bada shawarar cewa ya kamata kasar ta yi nazarin ficewa daga kotun ta ICC. Ga abin da ministan kananan 'yan kasuwa wanda kuma shi ne ke baiwa shugaba Zuma shawara akan harkokin kasashen waje, Lindiwe Zulu ya ce akan wannan batu.
Honorable Speaker, can these members really think we are going to arrest a head of state? They must think again.
Jama'a a gafarce ne mace ce ita 'yar majalisar. Ta ce ya mai girma kakakin majalisa. Idan waɗannan wakilan suna zaton zamu kama shugaban wata ƙasa, to sai su sake tunani. Wani wakilin masu hamayya na jam'iyyar da ake cewa EFF a takaice ya goyi bayan jam'iyyar ANCC akan wannan batu. Shi kuma wannan wakili mai suna Froy Shivambu na jam'iyyar ga yace idan da Afrika ta Kudun ta kama shugaba Al-Bashir to da ta haddasa rikishi. Ga abin da yake cewa.
And also it was naive for the whoever took the government to court to think that it can be wise to arrest a head of state here in South Africa. It was going to lead to.
Yace duk wanda yake zaton ya kai wata gwamnatin wata kasa kotu bisa tsammani ko kuma zaton cewa za a kama wani shugaban kasa a nan Afrika ta Kudu. Hakan na iya jawo rashin kwanciyar hankali a kasar ta Sudan da kuma nan Afrika ta Kudu. Yace hakan ma zai jawo barazana ga matakan tsaron Afrika ta Kudu. To masu sauraro kada a mance ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Lokaci yayi da za a saurari Himma.
Himma
ba ta garho.
Shirin Himma ba ta garogo yana zo muku ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka, kuma yana ba ku labaran 'yan Afirka masu takarwa gani a kasashen waje. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. A makon da ya wuce kun ji na fara da hira da Saudatu Zaharuddin wadda take kwararra a nazarin harkokin sadarwa da ke da nasaba da zaman lafiyar al'umma da shugabanci na gari a nan Amurka. To wannan mako mun ci gaba da hira da ita, inda za mu tambaye ta, wai malama Saudatu, waɗanne irin muhimman ƙalubale ne mata matasa kamar ki yanzu haka suke fuskanta a ƙasashen yammacin Afirka?
Akwai da dama. kalubalen da za su fuskanta a cikin al'ummar su da kuma izamantakewar su tsakanin ko miji da mata ko kuma da iyaye
duk ana duk akwai wannan matsalolin yanzu kuma matsalolin ƴan kanana ne ko kuma kusan suna ko ina ne
wannan matsala ta shafi ko ina kamar a arewa koko a kudu koko a gaba daya
yanzu tun da ke daga arewa kike ai bana tunanin ya daidai in ce zan aika kike ƴan kudu magana amma dai mana bayanin arewa din tun da kike laki fahimta
eh to yanzu kamar misali yan nake faɗa maka har yanzu domin muna da diga da ta nuna har yanzu yara mata suna fuskantar kalubalen a ba su damar in sun ma shiga sun fara makaranta sai kaga an cire su an aurar da su in an aurar da su sai kaga yanayin da za su samu kansu nan gaba sai kaga ka tausaya iyayen su kansu suna fadi cewa su da sun san hakan ma za ta kasance su da sun ma bari yansu mata
ta
ci gaba da karatu saboda zaka ga akwai matsaloli kamar yanzu misali akwai wani kungiya da na dan yi aiki da su suma da farko akan harkar yoyon fitsari zaka ga idan iyayen suna fada maka labarin yanda yaran suka shiga suka samu wannan sai kai kanka ka tausaya musu saboda zaka ga za su ce maka ai da yarsu ta ma fara dan koyar da kamar dan karamin islami haka wa matan kananan
ta fara koyarwa ta fara tasir da rayuwarta
yawa ko kuma tana wani sana'a sai kaga an tsinka mata wannan tafiyar ta ta an aurar da ita
ni ko dama ina son miki tambaya ɗan mata waɗanda kamar matasa da yawa daga cikin suna tarbiya duk abin da iyayen su ce musu su yi za su yi daga cikin kuma abubuwan da muke gani shine zake ga wani lokacin uba musamman ma uba ko uwa ya ce ina so ke aure da wancan sai kaga yarinya ta bi mahaifinta ta ce to shikenan babu duk abin da ka ce min in yi zan yi akwai illa
ai shine abin da yanzu nake faɗa maka yanzu misali yaran ba su da dama da za su ce eh ko a'a ga dukkan wani mataki da iyayen su suka dora su akai domin shine mai karatun da aka koya musu shine kuma tarbiyyar da aka dora su akai ba kuma yanda za su yi su shure wannan aka ce bin na gaba ko yana da amfani to amma kaga wannan shi yake sa su kansu iyayen daga baya idan suka zo suka ga halin da yaran nasu suka fada sai kaga suna da sun sani
da ba sai masa da sun kyale su
da sun kyale su sun bi ra'ayin da suke so
to kullu za a iya cewa iyaye suna dan yin karfa-karfa ne a cikin rayuwar ƴaƴan su
eh to ba za a ce karfa-karfa ba kamar addini da kuma
al'ada
ya shafi wannan so ba yanda zaka yi ka shure magana iyayenka
gaskiya
wayansu da yawa da muka tattauna da su akan bangaren aikin da nake zaka ji yaran matan suna cewa da na so nayi kaza akwai wata Hamadi Shehu tana wani makaranta a karamar hukumar kafin Hausa da ke jihar Jigawa nakan je na tattauna da yarinyar saboda lokacin da na fara haduwa da ita muka tattauna da ita na primary 5 a lokacin so sai nake tattauna da ita nake cewa me take son ta yi tana cewa za ta zama ma'aikaciyar lafiya na sake koma a karan kaina na koma domin in ga
wajenta
in gani yarinyar nan da ta gama makarantar nan ta ci gaba ko ko yaya rayuwarta ta kasance wallahi abin da ya babu dadi
me faru
saboda karshenta yarinyar nan wato aure aka yi mata
ita za mijin ko kuma
a kamar da yanda dai kan sani dai
a ce ma iyaye ga wancan muke so ko wannan sai ce to shikenan babu duk abin da ka faɗa
ba za ka ketare ba to daga karshen ta suka ce wani a wani wurin ta yi auren sai nake ta tunanin da sun bari kowannan al'umar saboda wannan al'umar tana fuskantar matsalar karancin malaman asibiti.
To jama'a, yanzu ma lokacin ya ƙare mana, amma kuma insha Allah mako mai zuwa ranar Laraba za mu dawo da wani sabon shirin da malama Suratu Zaruddin, inda za mu tambaye ta wai wani irin shawara za ta bayar wa mata matasa idan su tafi da ingantaccen rayuwa ba tare da kaucewa tsarin al'umma ba da addini da gargajiya da kuma tarbiyya. Yanzu a madadin sauran abokan aiki na a nan birnin Washington DC da kuma bakuwa ta malama Saudatu Zaharuddin, ni Bello Habib Galadanci a nan sashen Hausa na muryar Amurka Washington DC nake cewa Allah ya ba mu kwanciyar hankali da wadatar zuci. Assalamu alaikum.
Wannan shirye-shirye suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga nasihar wannan wata na azumi mai alfarma ga musulmi.
To assalamu alaikum wa rahmatullah ji ta ala wa barakatu. Sunana Muhammad Kabir Haruna daga Yaba.
Wani irin ibadu ake so a yi a lokacin wannan wata na Ramadan?
To alhamdulillah ibadu suna nan da yawan gaske. Kaɗan daga cikinsu su ne kamar irin su karance-karancen Qur'ani, wadda yake a yau ba mu ɗauki karatun Qur'ani da muhimmanci ba, domin za ka ga mutum yana ikirarin musulunci amma sai ka ga ya yi tsawon wata ɗaya, wata biyu, wata uku bai taɓa ɗaukan Qur'ani ko da sau ɗaya ya buɗe da sunan bari in karanta yau ko da aya ɗaya ne ba. To waɗannan suna daga cikin sunnoni na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mutum ya rinka karance-karancen Qur'ani, ya kasance waɗannan tarawihi da ake yi sunnoni ne waɗanda suke wajiba. Shi tarawih sunna ne wajiba, lokacin da ba lokacin watan Ramadan ba sunna ne, amma a cikin wannan wata mai alfarma sunna ne wanda yake mai ƙarfi gaske. Akwai irin su istighfari, mutane su yawata istighfari domin laifuffukan da muke yi a yau sun yi yawan gaske, mun taɓa Allah ya yi yawa. Kuma wajibi ne bayan waɗannan mun yi istighfar mu kasance masu yawan salatin annabi, kuma mu kasance masu taimako da sadaka da taimakekeniyar juna. Saboda me? Saboda dukkanin ibadun da muka gabatar a cikin wannan azumi Allah subhanahu wataala zai ninninka mana su ne. Sannan idan muka ɗauko maganar zakka ita ganin kanta, mafiya yawan jama'a a yau ba sa cire zakkar dukiyoyinsu, waɗansu kuma suna ciyarwa, suna cirewa, amma ba sa ba ita kamar yadda Allah da manzansa suka umurni a ba da ita. Domin ita zakka a musulunce irin na musulunci na sunna, an so idan ka cire zakka ko da miliyan nawa ne ka ɗauke ta ka ba da ita a mutum ɗaya, da tsammanin shi ma zuwa shekara mai zuwa zai cire daga cikin wannan da ka bashi, kai ma ka cire kaga an rage talakawa kenan. Shine muhimmancin cire zakka. Kuma jama'a su ji tsoron Allah su rinka ba da zakokin dukiyarsu, domin wannan zakkan yakan tsarkake dukiyoyin jama'a. Kuma waɗanda ma suke kin cirewa Allah subhanahu wataala kai tsaye ya kira su mushrikai, kamar yadda yake cewa fawailun lil mushrikin alladhina la yu'tuna zakat. Fawailun, narkon azaba ta tabbata lil mushrikin, akan mutane waɗanda suke mushrikai. Alladhina la yu'tuna zakat, waɗanda suka kasance ba sa bada zakansu, ba sa cire zakka daga cikin dukiyoyinsu su bada ita fi sabilillah. To saboda haka wannan ayan yana nuna mana kan cewa wajibi ne a gare mu da mu cire zakkan dukiyoyinmu mu bada ita kuma ga mutanen da suka cancanta. Kada mutane su rinka cire dukiyoyinsu suna kasawa a cikin envelope naira 2000, 3000, 500 a rarraba dukiya, ba haka Allah subhanahu wataala ya umarni da a bada zakka ba.
To Allah ya sa mu dace. Kada kuma a mance waɗannan shirye-shirye suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga kuma kaɗan daga cikin irin ra'ayin da kuka aiko mana ta hanyar sadarwar email.
Saƙon mu na farko ya fito ne daga muryar talaka reshen ƙaramar hukumar Macina da kewaye, wanda ya ce Allah sarki, shikenan mu talakawan ƙaramar hukumar Macina ba mu da amfani sai lokacin zaɓe. Mun bada haka ne ganin yadda muke fama da wahalar rashin ruwan sha, ga rashin wutar lantarki, da yau mun kai shekara 2 bamu da ita. Ga hanawa ma'aikata albashin su. Da haka muke roƙon Allah ya shiri shugabannin mu ya cusa masu tausayin talakawa zakatun su. Sai kuma sakon baban ne dan Hajiya Alhaji Bulama Bukarti da Garba Sabiyo Lagashi wajahar Yobe wanda yake salamu alaikum murya Amurka. Yau kusan watanni 2 kenan wasu ma'aikata ba su samu albashin su ba karamar hukumar karasuwa dake jihar Yobe. Don haka muna kira ga gwamnatin jihar Yobe ta kawo ƙarshen duk wani bambancin siyasa ta biya waɗannan ma'aikata kuɗaɗen su. Don Allah ku bani dama in taya ƴan uwana ƴan Najeriya murnar tarewar shugaban Muhammadu Buhari cikin gidan gwamnati a Asoro dake Bila. Da fatar Allah ya ƙara masa lafiya ya kuma yi masa jagora, amin. Sako daga Yahuza Sahabi dan Didi Kamba. Ya Allah, muna roƙonka albarkacin wannan wata na Ramadana, ka kawo mana ƙarshen ƴan ta'addar ƙungiyar Boko Haram. Allah ka dusa su da masu mara musu baya. Sako daga Isa Rimin Hudu Hadeja. Shi kuma Liman Muhammad Mala Bajoga cewa ya assalamu alaikum VOA Hausa. A yau ina so ku bani dama in yi kira ga ƴan uwana talakawan Najeriya da mu duƙufa da addu'an neman zaman lafiya ko Allah zai tausaya mana albarkacin wannan watan mai falala da muke ciki. Allah ya taimake mu ya bamu zaman lafiya ƙasar mu Najeriya da duniya baki ɗaya. Da ƙarshe sai sakon Shitu Mahuta da Tasi Usarki Mahuta wanda suka ce hakika harin da wata yarinya ƴar ƙunar bakin wake ta kai a ƙaramar hukumar Gujiba dake jihar Yobe wanda ya sanadiyar mutuwar mutane da dama wani abin takeici ne da Allah wadai. Da fatan Allah ya ji kan waɗanda suka rasa rayukansu, amin.
To muna fata za a ci gaba da aiko mana da ra'ayi. Shin ma sauraro, menene ra'ayinku ne akan cire wuraren binciken soja da gwamnatin Najeriya ta bada umarnin a yi? Muna son mu ji ta bakinku a shirinmu na ƙarfe 9:30 idan Allah ya kai mu. A halin yanzu kuwa za mu kammala shirin na yanzu ne da takaitattun labarai.
Ofishin shugaban Faransa François Hollande ya ce ba zai amince da zargin da ke nuna cewa Amurka ta tatsi bayanan sirrinsa da na shugabanni biyu magabatansa ba. Yana mai jaddada cewa Faransa ba za ta yarda da duk wani abu da zai yi barazana ga tsaron ƙasar ba. A yau Laraba, ofishin Mr. Hollande ya fitar da wata rubutacciyar sanarwa bayan da shugaban ya gana da wasu manyan hafsoshin ƙasar kan rahoton da WikiLeaks mai kwarmata bayanan sirri ya fitar. Na wasu takardu da suka nuna cewa hukumar tsaron Amurka ta NSA ta tatsi bayanan shugabannin Faransa biyu da suka gabata da na Mr. Hollande. Amurka ta dora alhakin satar bayanan da aka yi akan wasu ma'aikatanta akan gwamnatin China wanda ya shafi miliyoyin ma'aikata. Wannan zargi na zuwa ne yayin da hukumomin ƙasar ta Amurka ke gudanar da bincike kan satar bayanan da ya shafi hukumomin tarayyar ƙasar. Sakataren Baitul Malin Amurka Jack Liu ya bayyana hakan ne a jiya Talata yayin da ya kasashen biyu ke gudanar da wani muhimmin taro a tsakaninsu kan batutuwan da suka shafi tsaro da tattalin arziki. Mr. Liu ya nannata damuwarsa kan abin da ya ce gwamnatin China ce ta ɗauki nauyin gudanar da satar bayanan. Kun ji cewa ƙasar Hungary ta ce za ta jingine aikin yin rijista ga masu neman mafaka a ƙasar saboda ƙaruwar adadin baƙin haure da ya fara haifar da matsi ga ababen more rayuwa.
To a gaishe ka, masu sauraro, ƙarshen shirinmu na wannan lokaci kenan, sai kuma shirinmu na dare idan Allah ya kai mu. Tare da fatar waɗanda suka yi azumi za a sha ruwa lafiya. Jummai Ali ce a madadin sauran abokan aiki nake mana fata alheri. Yanzu sai a dakaci shirin yau da gobe.